sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau, Litinin 28 ga watan Yunin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Hanifa, yau Litinin sakataren harkokin waje Amurka Antonio Blinken ya kai ziyara a Vatican, inda ya gana da Papa Roma Francis da wasu jama'ai da suka tattauna akan batutuwan sauyin yanayi da ƴancin dan adam da kuma batun safarin dan adam da sauransu. Ministan harkokin cikin gida a Pakistan ya faɗa a jela cewa iyalan ƴan kungiyar Taliban ta Afghanistan suna zaune a ƙasar sa, kana wasu mambobin kungiyar ƴan ta'adda suna karban jinya a wasu asibitocin ƙasar. Afirka ta Kudu tana ganin yawan kamuwa da COVID-19. Jami'an kiwon lafiya sun ce sabbin kamuwa 15,000 ne aka samu a jiya Lahadi, kana wasu 122 suka mutu ta hanyar cutar.
Kanin labarin kenan. Bayan labarin, za mu waiwayi wakilinmu a yankin Kudu maso gabashin Najeriya, inda aka yi fama da hare-haren masu tada ƙayar baya.
Gaskiya kowa yana mu'amalar shi, kowa yana walwala, kowa yana harkokin shi. Anan jihar Imo kuma babu wani tsangwama, babu wani tashin hankali ko kuma fargaba yanzu gaskiya.
Muna kuma da rahoto kan dalilin da ya sa majalisar tallafawa shugaba Buhari akan fe, wato PSC, ta dakatar da ministan Niger Delta Godwin Akpabio daga cikin kungiyar.
Akwai ministoci da suke wannan platform namu, wasu DGs wanda suna tare da mu nan, da wasu directoci, babu waiwaye. Halin tafiya babu shi, ba ruwansu da kowa.
Sai kuma batun sake bude iyakokin Najeriya da Nijar da aka yi bayan da aka rufe na tsawon lokaci. Kamar kowace ranar Litinin, muna dauke da shirinmu na ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya kai ziyara a Vatican, inda ya gana da Papa Roman Francis da wasu jama'ai da suka tattauna akan batutuwan sauyin yanayi da ƴancin dan adam da kuma safarin dan adam da sauransu. Ziyarar tashi na zuwa ne kafin taro da ake hasashe a cikin watan Oktoba tsakanin Papa Roma da shugaban Amurka Joe Biden, dan Katolika na biyu da yake jagorantar Amurka. A yau Litinin kuma, Blinken da ministan harkokin wajen Italy Luigi Miao sun yi haɗin gwiwa wurin jagorantar taron kungiyar ƙasa da ƙasa mai yaƙi da ISIS, inda wasu jami'an ma'aikatan harkokin wajen Amurka suka ce ministocin za su tattauna akan yadda za a ci gaba da matsan lamba akan kungiyar 'yan bindigan a Iraki da Siriya, yayin da a gefe guda za a yi ƙoƙarin murƙushe ƙungiyoyi masu alaƙa da ita a ko'ina a faɗin duniya. Darakta mai riko a ofishin wakilin Amurka na musamman a kungiyar yaki da IS, Patrick Wehman, ya faɗa wa manema labarai takamammen abin da taron zai mai da hankali a kai, wanda shi ne sababbin ƙalubale da ISIS ke yi a nahiyar Afirka, musamman a Afirka ta yamma da kuma yankin Sahel. Ministan harkokin cikin gida a Pakistan ya faɗa a jiya Lahadi cewa iyalan 'yan kungiyar 'yan Taliban ta Afghanistan suna zaune a ƙasarsa a kusa da babban birnin ƙasar Islamabad, kana wasu mambobin kungiyar 'yan ta'addan na karɓar jinya a wasu asibitocin ƙasar. Sheikh Rashid Ahmad ya tabbatar da hakan ne a wata hira da wata talbijin wani ɗan kasuwa mai zaman kansa a Pakistan da ake kira Jio News ya yaɗa. Wannan batun na da muhimmanci game da kokarin da Islamabad ke yi na wanke kanta daga zargin da shugabannin Afghanistan ke mata akan cewa Taliban tana amfani da kasar Pakistan tana shirya ayyukan ta'addanci a Afghanistan. Pakistan ta dade tana zargin buɗaɗɗiyar iyakarta mai kusan kilomita 2,600 da Afghanistan wurin shirya ayyukan 'yan bindiga da wasu haramtattun ayyuka tsakanin ƙasashen biyu. Bugu da ƙari, jama'an Pakistan sun ce akwai kimanin 'yan gudun hijiran Afghanistan miliyan 3 da suke zaune a ƙasar, wanda sau tari yake zama mabuyar 'yan Taliban. Akasarin 'yan gudun hijiran Afghanistan sun arce ne shekaru da dama daga yaƙi da hargitsi a ƙasarsu mai fama da talauci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Afirka ta Kudu tana ganin yawan kamuwa da COVID-19. Jami'an kiwon lafiya sun ce an samu sabbin kamuwa 15,000 a jiya Lahadi, kana wasu 122 sun mutu ta hanyar cutar. Shugaban ƙasa Cyril Ramaphosa ya faɗa da yammacin jiya Lahadi cewa akwai yiwuwar nau'in cutar Delta ita ce ta ɓarke a cikin ƙasar. an kafa sabbin dokoki sakamakon sake kunno kan cutar da suka hada da haramta tarukan jama'a amma banda zaman makoki da ba zai wuce mutane 50 ba. Za a haramta sayar da barasa kana za a ƙara lokacin hana fitan dare. Gundumar Gwatin tana da kashi 66 cikin 100 na sabbin kamuwar a cewar jami'ai. Hukumomi sun bayyana fargabarsu cewa sauran gundumomin ka iya ganin karuwar sabuwar cutar. Cibiyar nazari akan cutar coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Litinin cewa adadin kamuwa da cutar a duniya ta haura miliyan 181. Amurka dai ita ce kan gaba da miliyan 33,600, kana Indiya na biye da ita da sama da miliyan 30, sannan kasar Brazil mai sama da miliyan 18.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun harkokin tsaro a Najeriya. Rahotanni daga kudu maso gabashin kasar nan na nuni da cewa da alamu kura ta fara lafawa bayan hare-hare da aka yi fama da su a waɗansu jihohin yankin. Wakilinmu Alfonso Okoro Igwe na ɗauke da ƙarin bayani.
Bayanai daga jihohi guda biyar ɗinnan na yankin kudu maso gabashin Najeriya na cewa kura ta fara lafawa a faɗin yankin bayan aka kwashe watanni ana ta kai ruwa rana tsakanin dakarun tsaro da 'yan bindiga. Wani mummunan lamarin da ya jefa al'umma da ma mazaunan yankin cikin yanayin fargaba. To koya ake ciki a jihar Imo inda hare-haren 'yan bindiga da kone-konen ofisoshin 'yan sanda da gidajen 'yan siyasa suka fi shafa. Alhaji Awal Sa'idu Baba Suleiman shine sarkin Hausawa na jihar Imo.
Gaskiya kowa yana mu'amalar shi, kowa yana walwala, kowa yana harkokin shi a nan jihar Imo, kuma babu wani tsangwama, babu wani tashin hankali ko kuma fargaba yanzu kan gaskiya. Halin da ake ciki yanzu a jihar Imo, alhamdulillah, Allah ya kawo mana sauƙin wannan tashin hankali wanda ya faru sakamakon fitowar waɗannan ƙungiya na IPOP a son PSN. Balle mun samu fargaba sosai matuƙa tun da waɗannan matsaloli ya faru, amma yanzu Allah da ikonsa ya kawo mana sauƙi.
Haka ne ma wasu mazauna suka shaida cewa an fara shinshino ƙanshin zaman lafiya a jihohin Anambra, Ebonyi, Enugu da kuma Abia.
Suna na Girada Siddiqui, shugaban Mitel a kudu maso gabashin Najeriya, ni kuma ni ne shugaban al'umman Fulani a nan jihar Anambra. To a yanzu dai a nan jihar Anambra a gaskiya an soma ana zaman lafiya yanzu, ba wani tashin hankali. Abubuwan da suka faru kwanakin baya sun sauki sosai, yanzu ana zaman lafiya, ba ma gani wani abu. Saboda tunda ba abun da ake mutum ai inda ya saba nan ne ya saba, ba gaba. Dole mutanenmu da suke kasuwanci nan ya kamata su dawo su yi kasuwanci tunda ba wani abun da yake faruwa yanzu. Kura ta lafa.
Sunana Alhaji Halaju Ismail, mazaunin garin Ebonyi State. Gaskiya alhamdulillah an samu zaman lafiya a jihar Ebonyi, wato cikin garin Abakaliki da kewayenta. Kwanakin gaskiya akwai zaman tattara na mutanen diaspora nan da taɓa hukuma da sauransu, duk mazauna nan musamman 'yan arewa mazauna nan suna cikin tattara bayan can da ya wuce, amma yanzu sun hukunci na Ubangiji. Allah ya kawo mana sauƙin lamari da yi zaman lafiya ya samu. Mutanen Hausawa mazauna Abakaliki sukan je kasuwan ƙauye sai su kasance su zai masu dawo, wanda za a bayan can an dakata da yin haka. Amma yanzu komai ya koma kamar da.
Sunana Ibrahim Samaila, mazauni Enugu, kuma ina sana'ar kifi ne a nan. A yanzu dai halin da muke ciki a Enugu, gaskiya muna nan wajen kasuwancinmu, kuma muna gudanar da kasuwancinmu ba wani matsala gaskiya. Sannan kuma abubuwa suna tafiya kamar yadda ya kamata a nan Enugu, ba wani rashin hankali ko kuma zaman tattara da ke fama da shi a wannan jiha ta Enugu.
Sunana Sha'ibu Mubarki a nan Orata Onions Market. Amma mu dai gaskiya muna tare da zaman lahiya fiye da duk wasu ɓangarori kamar yadda muke shi, ba wani dogon matsala inda mutuna ba.
Tuni gwamnonin kudu maso gabas sun yi alawadai, sun kuma nesanta kansu daga ayyukan ƙungiyoyin 'yan awarin Biafra, da rahotanni na nuna cewa suna da hannu dumu-dumu a hare-haren da aka yi ta kaiwa a sassa daban-daban na yankin. Kamar yadda gwamnonin suka bayyana a wani taron da suka gudanar a garin Enugu a kwana-kwanan nan, inda suka nuna shirinsu wajen tunkarar duk wata ƙungiya da ke barazana ga zaman lafiya da ma lafiyar al'ummar yankin baki ɗaya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
a gai da Alphonsus. Kada dai a shagala, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu da ci gaban labaran duniya.
Farmaki da Amurka ta kai a gabashin Siriya a kusa da iyakarta da Iraki ya kashe akalla mutane biyar na kungiyar 'yan ta'adda mai samun goyon bayan Iran, inji wata cibiya mai sa ido akan yaki ta faɗa a yau Litinin. Akalla mayakan kungiyar 'yan bindigan mai samun goyon bayan Iran biyar ne aka kashe, kana wasu suka jikata a farmakin da jiragen yakin Amurka suka kai a bangaren Siriya, inji cibiyar fafutukar kare 'yancin dan adam mai sa ido akan yakin Siriya ta Syrian Observatory for Human Rights da ke zaune a Burtaniya. Cibiyar mai sa ido akan yakin, wadda ke dogara akan majiyoyin cikin Siriya domin tattara bayanai, ta ce wuraren da sojoji suke na cikin inda farmakin ya afkawa. Kamfanin dillancin labaran Siriya na Sana'a ya faɗa cewa an kashe wani ƙaramin yaro, kana akalla mutane uku sun jikata. Wata sanarwar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tabbatar da farmakin, wanda ke zama hari na biyu da Amurka ke kaiwa akan kungiyar 'yan bindigan mai samun goyon bayan Iran a Siriya tun lokacin da shugaba Joe Biden ya karɓi ragaman mulki. A ƙarshe, tashin hankalin da ya biyo bayan juyin mulki a Myanmar ya ƙara muni, yayin da masu kin jinin juyin mulkin suka ƙara matsin lamba akan sojojin, a cewar wani sabon rahoto da ke kashedi akan yawancin zarafin bil'adama idan gwamnatin sojin ta yi amfani da ƙarfinta baki ɗaya akan mutane nan gaba. Myanmar ta kasance cikin hargitsi tun cikin watan Fabrairu da aka hambarar da gwamnatin Aung San Suu Kyi, inda aka kashe saboda mutane 880 a fatattakar da sojoji suke yi wa masu zanga-zanga, a cewar wata kungiya mai sa ido ta cikin gida. A wasu wurare, mazauna yankunan sun fara amfani da bindigogi ko kuma makaman da aka kira a cikin gida, suna shirya rundunar tsare kansu domin mai da martani. A wani matakin mai da martani, sojojin suna amfani da jirage masu saukar ungulu da atilari a kan wasu kungiyoyi a arewa maso yammacin jihar Chin da kuma kan iyakar gabashin kasar da Thailand. An samu arangama a wasu wurare da aka kwashe shekara da shekaru ba ga wani tashin hankali ba, lamarin da ke tilasta kungiyoyin jin kai shirya sabbin ayyuka na raba kayan jin kai, inji wata kungiyar kasa da kasa mai zaman kanta ta ICG.
Gaida Baba Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu tabo harkokin siyasar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, inda kungiyar tallafawa kamfe ɗin shugaba Muhammadu Buhari ta sallami ministan Niger Delta Goodwill Akpabio daga kungiyar, domin bisa ga cewar mambobin kungiyar tunda aka gama kamfe ba su sake jin ɗuriyar shi ba. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani.
Majalisar wacce ta ambaci ministoci da suka zullewa kungiyar, ciki har da ƙaramar ministan Abuja Ramatu Tijjani, sun ce matukar jami'an ba su gyara ɗabi'oyin nisa da dangi ba, to ba za su yi tafiyar zaben 2023 da su ba in Allah ya kai rai. Daya daga na kan babban teburar a kungiyar kuma jami'in labaru injiniya Kailani Muhammad ya ce rashin kulawa da halin da sauran abokan gwagwarmaya ke ciki ke nuna waɗannan jami'an sun zama gafiya tsira da na bakinki.
Bayan mun kawo shugaba Muhammadu Buhari 2015-2019 muka dawo kuma muka dunkule muka da ƙarfi da ƙarfe, ba kobo wanda ya ba mutane kobo, mun sake dawo da shugaba Muhammadu Buhari. Amma abun mamaki, akwai ministoci da suke wannan platform namu, su Akpabio, su Akume, su Ramatu na FCT da sauransu, da wasu DGs wanda suna tare da mu nan, da wasu directorci, babu waiwaye a don tafiya, babu shi, ba ruwansu da kowa. Shi yasa ma ka ga kasidan da na karanta ɗazu shi ne muka ce mun dakatar da shi Akpabio national coordinator wannan tafiya, sai ya gyara ya san tafiyan nan ta bashi wannan hurumin da ya zo ya zama minista.
Haka nan shi ma dan majalisar Alhaji Musa Abubakar dan Malikin Kebbi ya ce ya sha mamaki ainun yanda yan fadidashin APC ke sanya kodaddun riguna tunda ita siyasa a duniya ake cin gajiyar ta.
Domin inda aka hito irin wannan kungiyar ita ce ta zawo tai ruwa tai tsaki ta kawo shugaban kasa. Amma in ka duba da yawan mutanen an bar su sake suna neman tallafi wanda bai dace ba. Su ne ya kamata a ce su ne gwamnatin. Amma sai zama za ka ga cewa to alhamdulillahi kaman mu ire-irenmu da muke yan kasuwa ne manoma ko da muke yan siyasa za ka ga cewa muna nan ga kawunmu. Amma mutanen da suke siyasa kawai suka dogara kanta to sun zama abin tausayi wanda bai dace ba ga wannan tafiyar saboda bai kamata a ce a ci yaƙi da kai baka kama kuturin bawa. To shi muke so yanzu idan za a sake zaɓe nan gaba a samu mutane jajirtattu na gari ko ina suka hito waɗanda suka san kishin al'umma waɗanda suka san kishin ƙasa waɗanda suka san ya kamata su taimaka ma al'umma a bi su a tai tare da su.
Za a iya cewa fitaccen jami'i da ya zo taron shi ne shugaban bankin lamunin gidaje Alhaji Ahmad Dangiwa da ke cewa shugaba Buhari ya ba wa madaɗa kunya.
Gwamnatin Jama'a Muhammadu Buhari ta ba mu dama da yawa ba sai wanda ke aikin gwamnati ba su shiga cikin wannan tsari inda kana shiga na asusu ka aje 1/40 din albashinka ko abin da kake samu a wata wato 2.5% to shi zai taimaka maka ka samu bashi daga wajenmu domin ka gyara gidanka ko ka gina gida ko kuma ka sai gida ko kuma baka haya gida.
Haraka tashi taron da ya samu alarar tsohon mai taimakawa shugaban kasa kan siyasa a ofishin sakataren gwamnati Gideon Sammani. Ana ta jiran karamin ministan Fetro Timifera Silva amma bai zo ba. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Bari mu kuma rufe taskar rahotannin da batun sake bude iyakokin Najeriya da Niger da gwamnatin Najeriya ta rufe na tsawon lokaci bisa dalilan tsaro da kuma barkewar cutar COVID-19. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Sanadiyar cutar coronavirus ne ya sa hukumomin jamhuriyar Niger gargaɗe iyakokin ƙasar, amma a taron majalisar ministoci na makon da ya gabata ne a ƙarƙashin jagorancin Bazo Muhammad shugaban ƙasar, hukumomin jamhuriyar ta Niger suka ba da sanarwar bude iyakokin ƙasar, abinda ya sa makwabtan ƙasar musamman 'yan Najeriya da ke kai komo a jamhuriyar ta Niger don gudanar da kasuwanci nuna jin daɗin su game da wannan matakin da hukumomin ƙasar ta Niger suka ɗauka. Ɗaya daga cikin 'yan kasuwar ya yi mini bayani kamar haka.
Sunana Izu Mai Leda, Turin Gudale. Dangance da buɗe boda wanda an kai ta Niger tsakanin Najeriya da Niger, mun ji daɗi kwarai domin an rage mana wahaloli. Lokacin da aka rufe bodan nan wallahi mun sha wahaloli sosai, amma yanzu alhamdulillah mun ji daɗi wallahi. Ko insha Allah zai kawo buɗin kasuwanci yadda ya kamata, mutun ya tai ba da fargaba ba da wata wahala ba.
Musa, gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi saboda a matsayin mu na laborori haka ɗan dako kaya suna shigowa mu ma mu samu abin da mun kaci mun dauki kaya sabanin lokacin da ta na ruhe wasu kaya ba sa shigo ba balle mu samu abin da mun kaka ba bakin salati amma yayin da zamanin kaya suna hita suna shigowa kaga kowa ya samu abin da ya kai bakin sa shi ma
su ma sauran ɗan kasuwa daga Najeriya dake shigowa jamhuriyar Niger kowace sahiya ta Allah da na gamu da su akan iyakar sun yi furci kamar haka.
Babala Asinara kwari gaskiya bude bore ta an kai ta Niger wala mun ji daɗi kwarai dan iya jin daɗi da man kajiya can da lokacin da ba bude ta mana zuwa ta nan cabulin nan ba mu jin daɗi mun ga tola kayan mu su lalace amma da an ka bude sai mu hauci ci lalalo a ji farin ciki nan na bude boran Niger.
Assalamu alaikum, sunana Taniman daga Rumji. Dan mana insha Allah, Allah da iko da iyawa te tunda an bude boda Allah ya kawo mana sauki daga cikin wannan al'amura.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwadni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwadni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, ilimi, wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar
da. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, allahumma amin. Masu sauraro, insha Allah, a wannan makon za mu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke jin ire-iren wasu tsare-tsare da tanaje-tanaje da kundin tsarin ilimi ya shimfiɗa a Najeriya, da kuma fatar idan aka gabatar da su za a iya samar da makarantun gwamnati ba kawai kwalejojin horas da malamai ba, har ma jami'o'i da makarantun sakandare da na firamare don su daidaito da makarantu na ƙasashe da suka ci gaba.
Wannan shi a abin da kundin tsarin ilimi na Najeriya ya ce a karantar akai. Sannan wani kalubalen mai ƙarfi shine wurin koyar ko kuma wurin horar da waɗanda ka san zama malamai. A nan za ka tarar da cewa an akasarin aikin ko kuma koyon nasu za ka ga an jayar da shi ne a kan abin da aka karatu zube. Babu aiwatarwa, duka dukkanin abin da za su koyo a aikace wata biyu ne a karatun da za su yi na shekara hudu a jami'o'i kenan. Sa'annan waɗanda suke kolojojin ilimi duk da yake su suna kokarin daga nasu daga wata biyu din nan zuwa wata goma sha biyu, amma a jami'o'i har yanzu wata biyu ne. A lokacin da ɗalibi yake aji uku za a tura sati shida, ba kuma koda yaushe ne yake samun cikakkun sati shidan ba. Sannan sadda ya kai aji hudu kuma ya tayi aiki a ya koyo a aikace na sati shida, kaga sati goma sha biyu kenan katal daga cikin shekara hudu. So wanda yake yayi karamci wannan, idan kana son ka koya ma mutum abu ba karatun zube ne ya kamata a bada karfi a kai ba, amma mi koyo a aikace, wannan shi zai kara inganta. Waɗannan abubuwan suna cikin manyan kalubalen da harkan koyar ko kuma samar da malamai suke fuskanta a Najeriya nan. So baya ga waɗannan din, ina ganin akwai kuma yawaitan ɗalibai cikin azuzuwa, wannan shi ma har wayo yana kawo tarnaƙi wurin koya musu, domin inda duk ma ɗalibai sun kai yawa a cikin aji, duk yadda malami ka sanya samu ya inganta aiki ne zai fuskanci kalubale ba kaɗan ba, a ta hanyar musu jarabawa ko kuma hanyar amfani da wasu dabarun koyarwa da ya kamata malami ya amfani da su. Idan ɗalibai sun kai wani irin yawa a cikin aji, kana isko ɗalibi sama da 500 zuwa 1000 guda a cikin aji, musamman a tsangayoyinmu na ilimi, saboda akwai darussa wa'anda za ka tarar da cewa kowane ɗalibi yana yin su, duk da yake ana karkasawa, amma ko an kasa ɗin saboda wasu lokutan ƙaramcin malamai da aka fuskanta zaka isko da cewa duk yadda an kai sai ɗaliban sun yawa cikin aiki.
Akan haka ne yake ganin dama an inganta waɗanda ke akwai tun farko kafin a ƙirƙiro sababbi.
A kamata yayi a ce da a yawaita su ɗin, gara ƙalilan ɗin da akwai a samar musu da malamai ingantattu, a koya a basu a koya musu hikimomin koyarwa ingantattu, ta yadda su kuma za su koyar da ɗalibai. Saboda malami ko fa wani irin matakin karatu ya kai, a halin yanzu yanayin da muke cika a ƙasar nan da yadda muke koyarwa, babu shakka malamin yana buƙatar a sake aza shi bisa ga tarba, domin abinda a matsalar da muke fuskanta kamar yadda ni ma bayanin da farko, in mun ka duba za mu ga cewa malami fa idan kana koyar da ɗalibi, ɗalibi musamman wanda kaka koyarwa domin ya zama malami, to dole ne fa in zaka koyar da shi ka bashi dama ta yadda koyon karatun da zai yi zai kasance da cewa yana da dama cikakke da ta yadda zai iya furta duk abin da ya shafi abin da kake son koya mishi. Domin idan kana koyar da mutum ya kasance kai ɗaya ka magana shi bai yi, babu shakka wannan baka koyar ba. To idan har za a yi waɗannan kolojojin babu shakka ba mu ce ka da ai ba, amma a tsaya a inganta waɗanda a akwai tukuna, a samar musu da abin da ya kamata da yanayin da ya kamata, malaman a samu musu da kyakkyawan horo, sa'annan a samu musu da shugabanni ingantattu waɗanda za su yi aiki domin cigaba ƙasa ba don cigaban kansu ba. Wannan shi a abin da ya kamata a ce an fi mai da hankali akai. In an ka inganta waɗanda akwai tsofaffin sun inganta ayyukansu yana inganta yadda ya kamata, daga nan ana iya ƙarawa da waɗancan ɗin sai su ma su biyo turban da waɗancan suke bisa.
Shi ma Dr. Mansur Isa Buhari na da wannan ra'ayi na inganta tsofaffi kafin ƙirƙirar sababbi.
Ka ba su kuɗi su yi aiki. Su yi aiki kuma ya kasance cewa an ba su isassu, ba wai ta gashi nan kakkarasa ba kamar wanda an ka saba wa ilimi. shi yasa kaga muna jan hankali da ba za a kirkiro makarantu idan an san ba a iya dokar nauyin su bisa gaskani da Allah, kuma babu dalilin da zaka ce makarantar da baka sa cikin kasafin kuɗi ba kuma tana da buƙatar kuɗi kace sai ta fara aiki. Gaskiya ba abin nan ba, gaskiya mun rashin kwarewa na cikin gwamnatin tarayya, ma'aikatan da wayanda ka kula da harkokin gwamnatin tarayya akwai rashin kwarewa da sanin makama aiki gare su.
Shi kuwa Dr. Musa Haruna Jada ya ce ko ba matsalolin da aka ambata akwai yiwuwar a samu wata matsala ta tsaro musamman wannan lokaci da ake satar ɗalibai da ma wasu sauran matsaloli.
Akwai matsalan tsaro da muke fama da shi ne kasan nan kusan ko ina ya shafto, don haka ya danganta inda aka kafa wannan makanta din. Idan aka kafa ta inda da matsalar tsaro, to wannan kuma wani barazana ne babba ga malaman za su je tafi aiki da su ɗaliban da dukkan wani ma'aikaci na wurin.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Muhammad Nasir da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, sai Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar kuni lafiya. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fako hangawa.
Kafin labarai a takaice, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta ce, salam VOA Hausa, Allah ya sa mai da ƴan gudun hijira garuruwansu ya sa kar a yi kitso da kwarkwata. Amin. Sako daga Nasir Ibrahim Soja, Tudun Wadan Ɗabbanta, jihar Kano. Sai saƙon Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Gano wata ƙungiyar sa kai ta ƙasar Faransa a birnin Maiduguri da ke koyar da yadda ake harbi da bindiga a wani hotel, abin turne da Allah wadai. Kuma wannan lamari ya nuna akwai ƙanshin gaskiya da ake yaɗa jita-jitan cewa akwai sa hannun ƙasar waje a harkar Boko Haram. Sako na gaba ya ce, malamai da sauran jama'a a duk inda muke, da fatar za mu ƙara azama wajen yi ma ƙasashenmu addu'a neman zaman lafiya, duba da ganin yadda ƙasashen ke da buƙatar addu'o'in. Daga Yaya Hadiza Ingawa da Shugaba Haruna Muhammad Katsina da Malam Bala Mika, birnin Gwari. Sai saƙonmu na ƙarshe daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, fatar alheri gare ku. A madadin al'ummar ƙaramar hukumar Batsari, muna kira ga gwamnati da al'umma da su taimaka wa 'yan uwanmu mutanen da masu garkuwa suka yi garkuwa da su a garin Batsari yau kwana 40 kenan cif-cif, domin mutanen da aka yi garkuwa da su ba su da abin da za su ci yanzu haka, kuma 'yan uwansu ba su da abin da za su amso su. Da fatar Allah ya sa mu da kafin mu ƙarƙare, ga baba ya sake dawowa da bitan labarai amma a takaice.
Yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai ziyara a Vatican, inda ya gana da Papa Roman Francis da wasu jama'ai da suka tattauna akan batutuwan sauyin yanayi da 'yancin dan adam da kuma safarin dan adam da sauransu. Ziyarar tashi na zuwa ne kafin taro da ake hasashe a cikin watan Oktoba tsakanin Papa Roma da shugaban Amurka Joe Biden, dan Katolika na biyu da yake jagorantar Amurka. Ministan harkokin cikin gida a Pakistan ya faɗa a jiya Lahadi cewa iyalan 'yan kungiyar 'yan Taliban ta Afghanistan suna zaune a ƙasarsa a kusa da babban birnin ƙasar Islamabad, kana wasu mambobin kungiyar 'yan ta'addan na karɓar jinya a wasu asibitocin ƙasar. Sheikh Rashid Ahmad ya tabbatar da hakan ne a wata hira da wata talbijin wani ɗan kasuwa mai zaman kansa a Pakistan da ake kira Jio News ya yaɗa. wannan batun na da muhimmanci game da kokarin da Islamabad ke yi na wanke kanta daga zargin da shugabannin Afghanistan ke mata akan cewa.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri, wanda ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC, nake muku mu huta lafiya.